ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa da
wasu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da Malam Hamisu Hamisu Haruna malamin koyar da turanci a jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina a lokacin wata ziyara da yake Amurka. A yau za mu kawo karshen wannan hira da abokin aiki na Sarfilu Hashim ya yi da shi a lokacin wancan ziyara ta ƙasar Amurka. Ga dai yadda hirar ta ƙarasa tare da Malam Hamisu.
Saboda wani lokacin zaka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗa ajinsa. To kafin ma ka shiga ana cewa in ka shiga zaka faɗa ajinsa. Gaskiya an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan ɗaki na koyon karatun sa.
Wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions, ma'ana universities and colleges of education, wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mu canja tsarin yanayin koyarwar mu. Kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai yi abu ba, ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai course ina yana da wahala. Duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa course yana da wahala, so daga nan ka riga ka gama killing moral ɗinsa, ba wani abu da zai iya,
saboda kawai
ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi. Akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex, from none to unknown.
Wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu, sannan kuma daga abu mai sauki zuwa abu mai wahala. So duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki, kuma ni din da kuka gani nazo ne don mu koya tare, ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin. Akwai abin da muke kira da suna inclusiveness, ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin.
To yanzu kamar almasali da Amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yanda za ku koyar. Me zaka dauka yanzu idan ka koma gida? Ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka koma gida abinda ka koya anan ko ka gani anan zaka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya?
To alhamdulillah naji dadin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo. Idan ka koya abu yana da buƙatar ka koyar da shi. So hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabatar shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course. Kamar yadda aka koyar da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta, manhajar
ta waya ce kenan, manhajar
ta waya ce
da ake downloading,
yawa da ake downloading. So saboda haka muna so mu amfani da wannan dama, kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration. It's open kamar yadda muka daba, it's massive because it accommodates mutane da yawa, sannan kuma abu ne wanda yake a bude. So wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani da ita wajen wayar da kan su kansu malaman turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata. Na farko kenan. Abu na biyu, muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop, wanda wancan kaga zai hada da ko ina a fadin Najeriya. Amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai. Yawa. So kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet. Idan yanzu idan na ce workshop kadai zan yi, iya mutanen watakil iya mutanen Kano kadai zan iya amfanarwa, ko iya mutanen Katsina kadai za su iya amfana, ko kuma iya su ma a jihar iya mutanen da suka zo su kadai za su iya amfana. Amma lokacin da ka bude abin ka mai da shi open, ka samar da wata manhaja wadanda mutane za su shigo, to zai zamanto kowa zai amfana. Sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kadai za su yi ba, domin group ne akai groupin din mu, sannan a group din mu guda mu bakwai ne. A cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania, akwai wacce take daga Venezuela, daga kasashe daban-daban, daga Europe, daga Asia. So kaga wannan interaction, yawa. Sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake nan suna discussion group, wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa, daga bangaren Nigeria, muna da lack of exposure, malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata. Su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context din su, ma'ana a yanayin su, su ma kuma su ga musu abin da yake da su a wancan context din nasu. Tanan za ya zamanto an hada kai kuma an kara samun bunƙasa na experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne idan ka koyar da malami to kamar ka koyar da al'umma ne domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyar da dalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa dalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna tafama da dalibi sai sun matsa masa yayin karatu yanzu da kansa dalibi idan ya koma gida yaron zai yi karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shine yazo na daya gana ta karshe da zan yi shine ina godiya ga jami'ata wato Alƙalam University Katsina dangane da gudunmuwar da suke bani domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karbar sa amma duk lokacin na zo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa sannan da bani support ta bangarori daban-daban yau goyen baya ta bangarori daban-daban domin shine yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake so in gabatar sannan babba mafi muhimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na America wanda yake a Abuja
ofishin
jakadancin Amurka da Fatima Umar wanda su ita ce tai ta kokari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canja koyarwa sannan kuma da ita kanta kungiya America baki daya muna godiya muna fatan Allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi
masha Allah mun gode
nine da godiya
mazararo anan da kuma hirar da muka yi da malam Hamisu malamin turanci a jami'ar Alƙalam dake jihar Katsina ta kawo karshe sai ba ku na gaba inda za ku je mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumar da kuma bakon namu malam Hamisu Haruna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jude Lagos Gresham babin shirin ke cewa abu ta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa